Sophia. Madaurin ki daya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu tuna baya da irin rawar da ya kamata ƴan jarida za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma fahimtar juna. Da muka gabatar cikin watan Afrilun shekara ta 2017 lokacin da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya zanta mana da
Sunana Ali Algali ne, ina aiki ne a jaridar People's Daily. Ni ne mataimakin editor kuma editor mai kula da harkokin labarai na siyasa.
Na'am. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Sunana Salisu Sani Idris. Ma'aikaci ne ni na kamfanin dillancin labarun Najeriya.
Alhaji Ali Algali, zan fara da gagare ka. Muna son ka dan mana batu dangane da irin rawar da ya kamata ƴan jaridu su taka wurin samun zaman lafiya a cikin ƙasa.
To, gaskiya zaman lafiya da harkar aikin jarida kamar dan juma ne da dan jummai tare suke tafiya. In ya zamana ana ta cece kuce a jaridu da sauran kafafen watsa labarai, to za ka ga mafiya yawa al'ummar ƙasa inda hankalinsu yake karkata kenan. Idan wanda suke aiki a kafafen yaɗa labarai suna yaɗa maganganu na zaman lafiya, na zaman tare, to za ka ga zaman lafiyan yana da cigaba. Amma in ya zama na disanda za ka buɗe jaridu ko ka buɗe rediyo ko ka buɗe talabishin, abubuwan da za ka yi ta gani shi ne maganganu na ɓatanci da nuna ƙin wasu, abinda wai ake kira hate speech. To akwai ƴan abu waziri a shakiɗa ko za ka ga mafiya yawan mutane ba wai wanda ba su yi karatu kawai ba, hatta wanda suka yi karatun suka yi ilimin, yawanci sai ka ga inda wai baki ya karkata nan yawu yake zuba. Indai inda ka buɗe kawai maganganu ake na ɓatanci, an ware wasu ana ɓata su ko ana ƙin ƙasar, to sai ka ga gaba ɗaya mutane nan za su karkata. Idan kuma misali na zaman lafiya ne na yabo, sai ka ga nan za a karkata. Babban misali shi ne abin da ya faru kwana-kwanan nan. Saboda harkar siyasa, an san damar siyasa haka take, dole za ka samu masoya, za ka samu wanda ba sa son ka. General Buhari, President Shugaba Buhari, yana fuskantar ƙalubale sosai. Ana ta so kansa bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, baya kaza, amma duk an manta da matsalolin da ya tarara ƙasa. Amma wanda suke ta wannan suka, saboda mutanen ƙasa da yawa wanda suke musamman ƴan jam'iyyar adawa da kuma wasu ɓangare na wata ƙasa wanda sun ɗauka tunda Buhari ba daga ɓangarensu yake ba, kawai ƙasar ma za ta wargaje ta wargaje, kullum zaki, kullum maganganu. Amma da ya bar ƙasa ya tafi jinya, wani ɗan ɓangaren ya hau, sai shiru ƙasar, sai kuma aka da ana yabo. Shikenan wanda da suke cewa gwamnatin ba ta komai, sai kuma suka da suna cewa ai gwamnati yanzu tana tafiya, abubuwa suna canjawa. Abubuwa kuma duk wanda in ka tambaye mutum me ya canja din, ba zai ce maka farashin gari na doya ko alabo ya sako ba. Amma saboda kawai an canja alƙiblar magana, shikenan sai alƙiblar mutane ita ma ta canja.
Baje Salisu, yanzu zan dawo gare ka. A matsayinka na ɗan jarida, wace rawa ake sa ran ɗan jarida zai taka domin inganta zaman lafiya a cikin ƙasa?
Ɗan jarida yana da muhimmiyar rawa da zai taka wurin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa tsakanin al'umma iri daban-daban. Bisa la'akari da cewa Najeriya ƙasa ce wanda take da yawan ƙabilu iri daban-daban, kuma ƙasa ne wanda akwai addinai guda biyu waɗanda su ne suka fi rinjaye al'amuran ƙasa, addinin Islam da addinin Christianity. To ya zama dole ƴan jaridu ya zama na duk lokacin da za su yaɗa wani rahoto ko akan menene, ya zama abun farko da ke zukatansu shi ne interest na kasar su kare muradin kasa domin wannan shine abun farko da ya kamata domin idan ba sai da zaman lafiya to kuma za a iya yin gabatar da wani abu kuma zaman lafiya na iya yana kasancewa ne a cikin kasa idan aka ce kasan ba zaman lafiya aikin manajeri dan ma ba zai yi ba ko za a yi shi ma ba za a yi shi cikin nasuwa da kwanciyar hankali a samu yanda ake so ba don haka in jarida na farko role na farko dake gaban su shine ya za a yi su hada kan al'umman kasa lokaci yayi wanda ya kamata a ji bambancin addini a gefe da bambancin kabilanci ya kamata in jarida ya zama a duk lokacin da za su gabatar da wani rahoto ko sharhi akan wani abu ya zama sharhin su ba ta da fuska da maganan addini ko maganan kabilanci ko na abu sai dai maganan ya za a hada kan al'umman kasa ya za a tabbatar da zaman lafiya ya kuma za a samu ci gaba idan aka samu wannan to ina ganin tabbas za a samu ci gaba a kasa kuma kada yan jarida su manta ba zan iya kawo section din ba don ya dan kwanta mu akai amma shi kanshi kundin tsarin mulki na kasa ya empowering din yan jarida na su zama su ne idan al'umman kasa akan yadda ake gudanar da aiki na gwamnati da aiki harkoki na cikin kasa amana ne a hannun su kuma ya kamata ya zama sun dauke shi da muhimmanci
na'am Alhaji Ali Alkali ina dawo gare ka wani lokacin ana ga kamar akwai waɗansu manya a kasa waɗanda suke amfani da yan jarida don biyan bukatun son rai ba biyan bukatun kasan ba kai ka dade kana aikin jarida a kafofi da dama ko ka lura da wannan
kwarai ba wai Najeriya kawai ba kusan zaka ga mafiya yawan kasashen Afirka inda aka samu matsaloli manya zaka ga an yi amfani da kafafen watsa labarai misali in muka dau rikicin da ya faru shekarun baya kisan kare dangi a Rwanda tsakanin Hutu da Tutsi daga irin wannan ya fara ta gidajen rediyoyi aka fara zuwa ana propaganda ana fadan a bata wancan kabila su ma wancan su je su ga editoci a shirya su bata wancan aka fara buga a jarida a buga rahotannin ƙarya a sa hotunan ƙarya dai haka ya fara sai da kasar ta zo ta gagar kowa to kuma kowa kasashen da suka ci gaba sosai irin su America da sauran manyan kasashe inda aikin jarida ma ake ganin ya kafu bambancin mu da su sune su wanda suke ta karkashin kasa suke juya harkokin jaridar yawanci ba su mai da hankali kan su hada fada tsakanin yan kasa ayi yaki yaki ayi kone kone ayi kashe kashe ba da me yaki ne suke na neman mukani na siyasa wannan jami'a kowa ya san cewa kafa watsa labarai da kaza da wannan a bayan tasiri neman tasiri mu kaudawa ne mu hau ba dan amfani da jaridu ba da mujallu da sauran talabishin da gidajen rediyoyi ba America ba za ta samu galaba a yakin da ta yi a Iraq
ba wajen talasu so idan muka ro irin wannan illa da wasu ke yi hanyar amfani da yan jaridu shi dan jarida a karan kansa me ya kamata ya yi domin ya guje wa ayi amfani da shi a cimma bukatu na son rai
to alhamdulillah kamar yadda na faɗa da su farko ya kamata dan jarida a kowane ma irin ma'aikata yake aiki ko da ma'aikatan cikin gida ne ko na gwamnati ne ko mallaka ne na 'yan kasuwa ko ma'aikata ne na kasan waje ya kamata ya san cewa yana da alhakin kare martaban kasan shi national interest wani abu ne wanda ko a ainihin sashen horar da aikin 'yan jarida ana yin bayani akan mahimmancinsa kamar yadda na faɗa ba wani ci gaba da za a iya samu a ƙasa idan ba a samu zaman lafiya ba duk wani abu da zai faru a bayan zaman lafiya yake na biyu ya kamata kai dan jarida da kadan ci kanka kana wannan aikin ka dinga duba menene illan a yi amfani da kai a yaɗa ƙiyayya a ƙasa ba akan kai ka bai kaɗai kai ba akan illan shi da zai haifar gobe ma 'ya'yanka ma jikokinka ma society ɗinka.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a tuna fa sai da zaman lafiya kasa za ta ci gaba.
Hello, yo, Latia.